بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سو كلمه دا سورارمو ودن دكي كلمه دا ودن دكي سورارمو كيطي دا كما ودن دا إن شاء الله زاس كلمه كما سورارمو ta hanyoyin yadawa da kuma tattara bayanai ta zamani. Mune muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana mun shiga daren Lahadi, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira na da shekara 1429, daidai da 22 ga watan March shekara ta 2008. Masu kallo da saurare, kuna kallonmu kuma kuna sauraronmu ne daga Markazu Salafiyya number 41 Major Road, Tudun Wadar Zaria, Jihar Kaduna, Najeriya. ‘Yan uwana musulmi, a wannan dare za mu ainihin fara karatun matanin littafin Al-Aqidatu Tahawiyya ta Al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi, Allah ya gafarta mishi. Wannan littafi mun fi shekara 20 muna karanta shi kuma muna karantar da shi. Sai dai karan farko da muka fara daukan shi a cikin kasusuwa shine a 1995, yau kamar shekara 13 da suka wuce, a inda tsakanin watan September da watan October na wannan shekarar muka karanta wannan littafi kasusuwa 17, kowane kasa ɗaya daga ciki awa ɗaya da rabi. Muka karanta matinin wannan littafi, muka yi sharhohin shi a takaice. Daga baya mun sake ainihin ɗauko karatun wannan littafi a wannan masallaci, a inda muka zo muka fara ainihin yi mishi sharhi mai faɗi, sai dai saboda wasu ainihin uzurori a lokacin sai muka tsaye da karatun. To gashi a yanzu insha Allahu ta'ala za mu karanta zallar matanin wannan littafi, sai ɗan ta'aliqat ɗan kaɗan waɗanda sharhohi da ba a rasa ba waɗanda za mu ainihin rinƙa yi insha Allahu ta'ala. Ba dan komai ba, domin wancan aikin za mu cika shi da ikon Allah. Ma'ana za a zo a ci gaba da karatu da kuma sharhin wannan littafi, cikakken sharhin shi insha Allahu ta'ala. Shi wannan littafi na Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, littafi ne ɗaya tamkar da dubu a cikin irin matsalolin da yake tattaunawa, domin littafin yana ɗauke da aƙidojin da Allah ya aiko manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da su. Kuma shi wannan littafi yana ɗauke da aƙidoji ne waɗanda su ne manya-manya ɗin nan na cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa, suka ƙudurce a cikin zukatansu, irin su Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq da Umar al-Faruq da Usman az-Zunnurayn da Ali Abu Sibtayn, waɗannan manya-manyan sahabbai da waɗanda suka zo bayansu daga cikin sahabbai, dukkansu wannan littafi ya tattaro aƙidojinsu. Daga cikin manyan malamai na fiqhu da tafsiri da hadisi, wannan littafi ya tattaro aƙidojinsu kamar su Al-Imamu Abu Hanifa da Al-Imamu Malik da Al-Imamu Shafi'i da Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, irin su Al-Imamu Al-Auza'i da irin su Imamu Lays ibn Sa'adi, manya-manyan malaman tafsiri kamar irin su Al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari, irin malaman hadisi waɗanda suka kai suka komo irin su Al-Imamu Nasa'i da irin su Al-Imamu Al-Bukhari, wannan littafi din yana ɗauke da jimillar aƙidojinsu ne. don haka za mu zo mu ji wata takaitacciyar magana da wani kosasshen malami a cikin fiqhu yayi al-Imam al-Allama as-Subki a inda yake alhamdulillah mazhabobin nan guda hudu na fiqhu gaba ɗayan su a bisa gaskiya suke kuma sun yadda da aqida al-Imam al-Bahawi to alhamdulillah mu ma ita ce aqidar tamu wannan aqida madara ta aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce wanda ba a gurbata ta da wani mugun abu ba shine wannan malami yake kokarin tattarawa insha Allah ta'ala kamar yadda nace da yake a tattakaita zamu karatun wannan littafin mu ne maka ishara akan ka je ka saurari muqaddima da muka yi wannan littafi kasab goma a wannan masallaci na karatun wannan littafi dangane da aqidar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda ayau ita ce aka fi saninta da aqidatu salafi wa ashabul hadisi aqidar malaman farko da kuma ainihin malaman hadisi mun yi ainihin sharhin wadannan abubuwa da kuma tsoratar da mutane game da munanan aqidoji irin aqida ta qadariyya da aqida ta jahmiyya da aqida ta mu'attila da makamantansu sannan da kuma tsoratar da mutane game da ilmul kalam ilmomin da suka haifar da fitintunu waɗanda har yau su ne suka saka musulmi a mafi yawancin musibar da musulmin duniyar yau suka ainihin fuskanta in ka saurari waɗannan kasusuwa zaka gamsu da ɗimbin bayanai waɗanda muka gabatar muka kuma ainihin karanto su daga ainihin wuraren manya-manyan malamai Allah madaukakin sarki ya taimake mu wane ne al-Imam al-Bahawi wanda ya rubuta wannan littafi shi dai wannan malami sunan shi Ahmad dan Muhammad dan Salamatu dan Salama dan Abdul Malik al-Azdi kaji Balarabe ne gogaggen Balarabe na asali daga cikin ainihin salsala Azdawa waɗannan Larabawa ne yan asali al-Hajri al-Misri mutumin ƙasar Masar al-Tahawi dan anguwar Taha ana ainihin wato danganta shi zuwa ga ainihin wannan ƙauye ko kuma anguwar su wanda ake ce mata Taha shine ake ce mishi al-Tahawi an haife shi hijira annabi na da shekara 239 kuma ya rasu hijira tana da shekara 221 ya shekara 92 a duniya kenan kuma a yau in ka lissafa shekarar shi 1108 da rasuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malaman hadisi barka ji abin da suka siffanta wannan malami da shi suka ce kana rahimahullah fiqatan sabtan fahiman faqihan aqilan aliman bi ikhtilafil ulama basiran bitasnif zahidan wa wari'an جليل القدر فقيه البدر haka suka siffanta shi suka ce wannan mutum amintacce ne mutumin kirki kuma tabbatacce a wajen kirkin nashi mai fahimta da fasaha kwararren malamin fiqhu ne mai hankali da kaifin basira sannan ya kware game da sanin matsalolin da malaman fiqhu suka yi sabani a kansu kuma ya goge a wajen rubuce mutum ne mai taka tsantsan da duniya mai tsantseni mai girman daraja Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan shi akwai littafin sharhu ma'anil asar wannan littafi mujalladi 5 ne yadda yake ibo hadisai masu rikici su da kansu hadisan ka karanta su ka kasa fahimtar su sai ainihin wato zo yi sharhin waɗannan hadisai a cikin mujalladi 5 ya sake rubuta wani littafi mai suna sharhu mushkilul asar hadisan da in ka dube su isu isu ka hada su guda biyu sai kaga suna karo da juna ya rubuta littafi mujalladi 16 akan haka sannan ya rubuta littafi hadisai ne waɗanda al-Imam Shafi'i yayi hujja da su ya sanya wa littafin sunanun nasa'i ai sunanin shafi'i sannan yana da littafi ahkamul qur'an sannan kuma sai wannan littafin wanda ke hannunmu wanda cikakken sunan littafin shine bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a sunan littafin kenan bayanu aqidati ahli sunnati wal jama'a bayanin aqidar ahli sunna sahabbai kenan wal jama'a da jama'ar musulmi wadanda suka biyo bayan sahabbai akan musulunci Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to bari ku ji abin da al-allamatu sulki ya fadi cewa yi jumhurul madhahib al-arba'a ala al-haq yuqirruna al-aqidata yuqirruna aqidata at-tahawi allati talaqqaha al-ulama salafan wa khalafan bil qabul yace dukkan mazhabobi guda hudu da hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya dukkan su akan gaskiya suke tabbatar da aqidat tahawi wadda malamai tinda har wadanda suka zo bayan su suka amshe ta kuma suka ainihin yadda da ita Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami al-imam at-tahawi yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara bayanin aqidar ahli sunna da jama'ar musulmi wadanda suka yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihi nasta'inu aurin Allah muke neman taimako alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba dayan su qala al-allamatu hujjatul islam babban malami hujjar musulunci abu ja'far al-warraq abu ja'far al-warraq malam dan takarda kenan ma'ana yana sana'ar takarda ko kuma cikin dangin shi akwai masu aikin takarda mutanen da suke aikin sai da takarda wadda ake kunshe kosai da ita ko ake buga littafai da ita a wancan zamani su ake kira al-warraq ina fata an gane to da Hausan ka tashi fassarawa sai ka ce dan takarda sai dai kuma kalmar dan takarda a wurin Bahaushe ta dauki wata ma'anar dan haka ce dan takarda a wurin Bahaushe asalin ta makaryaci dan haka Bahaushe idan dan boko ya zo ne mai sharhin wani abu sai ya ce to kai hankali wani fadan takarda ne to wai mai ogari ne makaryaci ne amma abin da ake nufi da al-warraq anan shine wanda yake sana'ar sayar da karanga wanda ake kunshe kosai ko takarda wanda ake zuwa ana aikin buga littafai da ita to al-imam at-tahawi kenan at-tahawi mutumin kauyen taha bin misra a kasan misra ya zauna anan ya rubuta wannan littafi rahimahullahu Allah ya gafarta mai wannan muqaddima ce wadda dalibi ko kuma mai ruwaito wannan littafi shi ya faɗi wannan ba wai shi malamin ne yace qala al-allamatu ba a mai ruwaito littafin daga malamin ne shi malamin qala man muqawwilu qala shi malamin ne muqawwilu qala shine ya faɗi maganar da za ta biyo baya amma qala al-allamatu hujjatul islam wa ya faɗi wannan jumlar ita ce wanda yake ruwaito littafin daga malamin ko kuma wanda yake kwafa littafin ina fatar an gane shi malamin ga kalmar da ya faɗi cewa yi hadha dhikru bayan aqidati ahli sunnati wal jamaa wannan ambato ne game da bayanin aqidar ahli sunna wal jamaa me yake nufi da ahli sunna abinda ake nufi da sunna anan shine addinin musuluncin da annabi yazo da shi to sahabbai su ake cewa ahli sunna ma'ana su ne suka tsaya akan addinin musuluncin da annabi yazo da shi to duk wanda ya yadda da musuluncin da sahabbai suka zo da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi kuma sai a ce mishi aljamaa dan haka an aka ce qala ahli sunnati wal jamaa ahli sunna da jamaa sun ce wato sahabbai da waɗanda suka zo bayan su su ake nufi ahli sunnati wal jamaa to amma sai abin ya zama kuma suna ya zama laqabi hatta ga mabiyan sahabban su ma sai su ce mu ahli sunna ne duk daidai ne ba kuskure bane ina fatar an gane na'am yace to wannan bayani ne na aqidar ahli sunna sune sahabbai wal jamaa da kuma sauran jama'an musulmi waɗanda suka biyo bayan su ala mazhabi fuqaha al-milla abisa mazhabar malaman fiqhun addinin musulunci su wane ne malaman fiqhun addinin musulunci abi hanifa akwai al-imamu abu hanifa a ciki an-nu'man ibn sabit al-kufi nu'man dan sabitu mutumin kasar kufa ta iraki wa abi yusuf da almajirin abu hanifa mai suna abu yusuf wannan ita ce aqidar shi wane ne Abu Yusuf? Shine Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, Ya'qub dan Ibrahim Balansari, wa Abi Abdullah, da baban Abdullah, shi ma almajirin Abu Hanifa ne. Me ye sunan baban Abdullah? Sunan shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'ina. Allah ya kara musu yarda, ko Allah ya yarda da su baki daya. Waɗannan malaman fiqhu ne na addinin musulunci. To aqidar Abu Hanifa ita ce aqidar Maliku, domin Maliku malamin Abu Hanifa ne. Abu Hanifa malamin Maliku ne, dan haka aqidar Abu Hanifa ita ce aqidar Maliku. Maliku malamin Shafi'i ne, dan haka aqidar da Maliku yake da ita, ita Shafi'i yake da ita. Shafi'i malamin Ahmad ne, aqidar da Ahmad ibn Hanbali yake da ita ya dauko ne daga wurin malamin shi Shafi'i, wanda ya dauko daga wurin malamin shi Malik, wanda ya dauko daga wurin malamin shi Abu Hanifa. Sannan al-Imam Ahmad ibn Hanbali malamin Bukhari ne, Imam Ahmad ibn Hanbali malamin ainihin Tirmidhi ne, Imam Ahmad ibn Hanbali malamin Abu Dawud ne. Ma'ana waɗannan al'umma da kake jin su manya-manyan sahabbai daga cikin ainihin, wato ma'ana almajirai daga cikin almajiran waɗannan malaman fiqhu, da su malaman fiqhu in ka cure su gaba ɗaya, su ne malam ya kira su da cewa fuqaha'ul milla, malaman fiqhun addini. To wannan littafin jama'a yana bayyana jimillar aqidarsu ne. Dan haka in ka kudurci aqidar da ke cikin wannan littafi, to aqida ku ɗaya da Imam Maliki, aqida ku ɗaya da Abu Hanifata, aqida ku ɗaya da Shafi'i, aqida ku ɗaya da Abdullah ibn Mubarak, duk malaman fiqhu aqida su kenan. Wanda duk ka ganshi da wata aqida sabanin wannan, to ta wayeye wasu Maliku. Ina fata an gane. Dan haka duk wanda kaga yana da wata aqida ba wanda ke cikin wannan littafi ba, to wannan aqidar kuma barbarayyan yawa ce, amma su Imam Malik ba su san da ita ba. Dan haka kaga Abdul Wahid ibn Ashir a cikin littafin shi da yake bai yadda da aqidar Imam Malik ba, sai a wajen aqida ka kudurta aqida Ash'ari, a wajen fiqhu ka kudurta fiqhun Maliki, a wajen dariqa kuma ka kama Junaidu. To tambayar da ake ita ce, Imam Malik yana da aqida? Eh, yana da aqida. Me yasa Abdul Wahid ibn Ashir bai yadda da wannan aqidar ba, sai dan bai yadda da aqidar Imam Malik ba? Dan haka yace wajen aqida ka kama ainihin Ash'ari, a wajen fiqhu to sai ka kama Maliku. To abin cewa idan har ya kyamaci aqidar Imam Malik saboda yana ganin ta lalatacciya, yaushe aqida za ta baci fiqhu ya kyau? Dan haka kun ga kuskure ya faru ga Abdul Wahid a ainihin wato cikin tsarin shi dai. Allah ya kiyaye. To shine sai malam ya ce, wa ma ya'taqidunahu, kuma wannan bayanai ne na abubuwan da suka kudurce, min usuluddin, na daga ka'idojin addinin musulunci, wato fundamentals, ka'idoji, rukunai na abubuwan da suka shafi, su ne tushe na addinin musulunci. To akwai bayanan waɗannan a cikin wannan littafi. Wa yadinuna bihi rabbal alamina, wanda da wannan abin suke yi wa Allah ubangijin halitta addini. Abin da ke cikin littafin nan jama'a, da shi Imam Maliku yake wa Allah addini, da shi Shafi'i, da Ahmadu, da duk malaman fiqhu, wannan ita da suke wa Allah addini. Allah ya taimaka. Babban malami al-Imam Tahawi yace, naqulu fi tauhidillah, game da ɗayanta Allah sai mu ce, mu'taqidina bi tawfiqillah, muna masu kudurta cewa dacewa a wurin Allah take. Me za mu ce game da aqidar Allah ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne? Mu abin da za mu ce cewa muke, inna Allaha wahidun, Allah ɗaya ne, la sharika lah, kuma Allah ba shi da abokin tarayya. Jama'a kun ji aqidar mu game da Allah maɗaukakin sarki. Aqidar mu musulmi irin aqidar sahabbai ce, aqidar da suka samo daga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah ɗaya ne. Ba dan komai ba, saboda Allah da kanshi yace, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ka sani cewa babu wani abun bautawa إلا الله أو نوري يتي قل هو الله أحد كتي الله توبي رك ودن من كأند جتكين آيوين القرآن ودن دسوسك سامك أمن في الله ديني موبم يد الله بيوبني إرن أكيدر دا مجوساوا ما سبو تروتا متانين إران سكت أوكا شوى الله بيوني أكوي الله حسكي أكوي الله دهو di inda kaga haske to Allah haske ne ya nuna Allah taka shi a wurin di inda kaga duhu Allah duhu ne ya nuna halin shi na duhu a wurin wannan irin aqidar ta yi daidai da aqidar wasu jama'a a cikin musulunci da suke kiran kansu qadariya ko kuma aka kira su da qadariya wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Ibn Majah da Darimi suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-qadariyya majusu hadhihi al-umma manzo Allah yace qadariyya sune majusawan wannan al-umma to me alakar qadariyya da majusawa majusawa sun ce Allah biyu ne to qadariyya su kuma jahamiyya da makamantansu su kuma sun ce akwai Allah sharri akwai Allah alheri duk inda kaga alheri ya faru to Allah ne duk inda kaga sharri ya faru to ba Allah ne ya ainihin halicci asalin shi ba a shi wanda yayi shine ya halicce shi ba wai ba shi ya halicce shi yanzu kenan mahalicci guda nawa ne a wurin su akwai mahalicin alheri akwai mahalicin sharri kaga fuskar da ta sa kenan annabi yace alqadar ko qadariyya majusu hadhihi al-umma yace sune majusa wannan al-umma majusawa sun ce Allah biyu ne su ma waɗannan sun ce mahalicci biyu ne sai Allah ya tattara su yace wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah yace kar ku dauki alloli guda biyu innama huwa ilahun wahidun Allah kwaya ɗaya ne ina fatan mun gane idan jama'ar musulmi sun gane wannan da kyau to za ku gane akwai hadarin ka dauki wata aqida wadda bata yadda cewa Allah ɗaya bane dan haka jama'a Allah guda ɗaya ne mu musulmi ba mu yadda da aqidar kristoci ɗan mushar da suka ce ainihin Allah uku bane Allah madaukakin sarki ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasati wadanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai masu cewa annabi Isa Allah Allah shi ma Allah mala'ika Jibrilu Allah ko kuma su ce Allah Allah ne Isa ma Allah ne sannan Maryamu ma Allah ce ma'ana su da kansu innahum lafi qawlin mukhtalif suna cikin maganganu masu karo da juna dan da suka zo tabbatar da ukun kuma sai suka saba waye za a sa na ukun wasu suka ce Maryam ce ta uku wasu suka ce Jibrilu ne na uku din Allah madaukakin sarki ce to waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai babu wani Allah sai guda ɗaya Allah kwaya ɗaya ne ɗan ɗariƙa masu cewa wahdatul wujudi cewa komai ka gani Allah ne ko kuma wahdatul mawjudi duk abin da ka ganshi a duniyan nan Allah ne waɗannan mutane su ma sun zama kafirai domin in ya zama masu cewa Allah biyu ne sun zama kafirai masu cewa Allah uku ne sun zama kafirai ina kuma wanda yake duk abin da ka gani a duniya gaba ɗaya da mutum da jaki da alade da kare shi ma Allah ne waɗannan mutane su ma sun zama zunzurutun kafirai kamar yadda waɗancan suka zama zunzurutun kafirai dan haka jama'a game da ɗayanta Allah to aqidar mu ita ce Allah ɗaya ne Allah ba biyu bane Allah ba uku bane Allah ba komai Allah bane kuma ba Allah shine komai ba Allah ɗaya ne wa ma min ilahin illa Allah babu wani abin bautawa sai kwaya ɗaya rabb shine Allah wannan ita ce aqidar mu shine abin da muke faɗi kuma ita ce aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar malaman tafsiri ita ce aqidar malaman fiqhu ita ce aqidar malaman hadisi duk wani musulmi kuma wannan ita ce aqidar shi domin wanda bi ya saba wa wannan to babu wani tawili da zai yi ya tabbata kafiri shi ba musulmi bane dan haka ya jama'a babu wani Allah a duniya kakaf da lahira babu wani Allah a sama ko a ƙasa babu wani sai shi kadai zai da abokin tarayya sarki da daukaka sun tabbata gare shi. Wannan kenan dangane da cewa inna allaha wahidun, Allah ɗaya ne. Idan ka yadda Allah ɗaya ne, ma'anar wannan yadda taka shi ne Allah ɗaya ne game da ayyukan shi, Allah ɗaya ne game da ayyukan da za ka yi mishi, sannan Allah ɗaya ne game da muƙaman shi da siffofin shi. Me wannan magana take nufi? Allah ɗaya ne game da ayyukan shi. Allah shi ne mahalicci, Allah shi ke rayawa, Allah shi ke kashewa, Allah shi ke gudanar da komai. Wannan shi ake kira rabbaniya ko rububiya, ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ke halitta, shi ke gudanar da wannan halitta. Idan ka yarda da Allah a wannan matsayin, to ka samu ɓangare na farko daga abin da ake nufi da ɗayantaka Allah a wajen ayyukan shi. Sannan ayyukan da za ka yi wa Allah kai kuma su ake kira ibada. To waɗannan ayyukan ka yi mishi shi kaɗai, kamar yadda shi kaɗai ya yi nashi ayyukan, to in ka tashi bauta mishi kuma shi kaɗai ya cancanta ka ainihin bauta mishi. Bai halatta ka haɗa wani a wajen bauta Allah ba. Wani nan ko annabi ne, ko manzo ne, ko mala'ika ne, ko waliyi ne, ko salihi, ko aljani, ko uwa, ko uba, ko malami, ko mai fatawa, ko menene. Allah kadai ake bauta, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wannan bauta jama'a daga ciki akwai kauna, nau'in kaunar da ake wa Allah shi kadai ake wa, ba a yi wa wani irinta. Wallazina amanu ashaddu hubban lillahi, masu imani suna tsananin son Allah, son da ba a yi wa kowa sai Allah shi kadai. Haka tsoro, tsoro irin wanda Allah kadai ake wa ba a yi wa kowa sai Allah maɗaukakin sarki. Haka durƙuso ko rusunawa ko sujuda ko neman bukata, duk abin da ya zama ya kadaitu ga Allah, to wannan abin in ka tashi yin shi ga Allah, ka yi wa Allah shi kadai, to wannan shi ake nufi tauhidin ibada ko tauhidul uluhiyya. Idan aka samar da wannan, to ka samu ɓangare na biyu na daga abubuwan da kake nufi da cewa Allah ɗaya ne. Allah yana da wasu darajoji, da wasu muƙamai, da wasu siffofi waɗanda shi kaɗai yake da su. Waɗannan siffofi da darajoji na Allah ba wanda yake da su duk duniya da lahira, ba wanda yake da su sama da ƙasa, ba wanda ya isa, ko annabi, ko manzo, ko mala'ika, ko waliyi, ko ƙudubi, ko gausi, ko shehi, ko sayyidi, ba wanda yake da wannan daraja da wannan siffa sai Allah shi kadai. Idan ka amintu cewa Allah yake da waɗannan darajoji da waɗannan muƙamai, shi kadai ba shi da abokin tarayya, to ka samar da tauhidi dangane da daraja da matsayi da sunaye da siffofi na Allah maɗaukakin sarki. Ashe duk sanda ka buɗe baki ka ce inna allaha wahidun, Allah ɗaya ne, ba wai kalma ce kawai wadda yadda ka ji ta haka take ba, tana ɗauke da wasu ma'anoni a ƙasa. Allah ɗaya ne a wajen ayyukan shi, don haka baka yadda wajen Allah, Allah ya nemi taimakon wani ba, ba wanda ya taimaka Allah, kuma Allah bai nemi agajin wani ba. Duk abin da Allah ya yi shi kaɗai ya yi, duk abin da za ka yi wa Allah kuma shi kaɗai za ka yi wa, kar ka shigo da wani. Sannan duk wasu darajoji da ka yadda Allah yana da su, to ka yadda ba wanda yake da irin su sai shi. To in ka samu wannan, shi ne ka samu cewa inna allaha wahidun. Ɓangare na biyu cewa la sharika la, Allah bai da abokin tarayya. Allah bai da abokin tarayya a wuraren can guda uku. Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan shi, Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan da za ka yi mishi, Allah bai da abokin tarayya a wajen darajoji da muƙamai da siffofi da za ka ba shi. To idan ka samu wannan, to an samu cikakkiyar ma'ana ta la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika la. To in aka samu waɗannan bayanai da nayi, to an samu cikakkiyar kalima ta shahada ɓangare na Allah maɗaukakin sarki. Za mu zo kuma inda za ka ji abin da ya shafi darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai maka bayani a nan ne, kuma za mu ƙara ainihin ta'aliki a kan haka. Don haka jama'a, kun ji aƙidar mu game da Allah, Allah guda ɗaya ne bai da abokin tarayya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. to ya kai mai saurare da kallo idan ka fahimci wannan sai malamin ya ci gaba da baka siffofi na Allah madaukakin sarki din sai yace wala shay'a misluhu babu wani abu wanda yake irin Allah babu irin Allah a wajen ayyukan shi da yake yi rububiyyar shi babu irin Allah a wajen sunayen shi da siffofin shi babu irin Allah a wajen ayyukan da ya cancanta kai kuma kai mishi Allah madaukakin sarki bai da tamka bai da kama bai da iri bai da wanda yake matsayin su daya Allah madaukakin sarki shi kadai ne wannan jumla ta biyu kenan jumla ta uku kuwa sai malam yace wala shay'a yu'jizuhu to kuma babu wani abu wanda yake gagarar Allah babu abin da ya faskare Allah madaukakin sarki kuma babu abin da zai faskare Allah madaukakin sarki wannan aqida ita ce aqidar mu babu abin da yake gagara Allah domin babu abin da yake faruwa sai ya zama kafin ya faru Allah ya san da shi wadancan mutane da muka yi bayani na baya sune qadariyya su suna da bakar aqida cewa Allah madaukakin sarki ba shi da ilimi na mustaqbal bai san me zai faru ba sai in ya faru yake sani misali nefa za su dauke wuta karfe 10:05 dukkan mu ba mu sani ba dan abu ne a gaibi sai an dauke karfe 10:05 sai mu ga karfe 10:05 nefa ta dauke a lokacin muka sani ko waɗannan mutane sai suka ce wai haka Allah ma yake dangane da abin da zai faru a gaba sarki da daukaka sun tabbata ga Allah Allah ya fi karfin wannan siffa duk abin da ya faru da wanda zai faru da wanda ba a kaddara sababin ba haifar da ko halittar da sababin da zai afkar da shi ba Allah madaukakin sarki yana sanar da shi waɗannan mutane qadariyya ba su yarda cewa Allah yana da ilimi na gaba ba sai dai kawai Allah yana da ilimin abin da ya faru da abin da yake faruwa amma abin da zai faru fa suka ce Allah bai sani ba a ƙarƙashin haka sai suka ce dan haka wasu abubuwa suke faruwa a duniyan nan sai su faskari Allah kun ji mahallin shahid kenan sai su gagari Allah tunda sun zo mishi ne bagatatan bai san da su ba wannan muguwar aqida ce aqidar mu ita ce wala shay'a yu'jizuhu babu abin da yake gagarar Allah wala ilaha ghayruhu babu wani abun bautawa wanda ba shi ba duk wani abu da ake bautawa wanda ba Allah ba to ba Allah bane ba abun bautawa bane ƙarya ake bata lokaci ake malai yace qadimun Allah da dadde ne bilabtida amma bai da lokacin farawa duk da dadewar shi amma bai da lokacin farawa daimun Allah dawwamanne ne dindindin har abada bilantaha kuma babu sadda zai ainihin zo ƙarshe wannan kalmar da malam yayi amfani da ita kalmar qadimu ba suna bace na Allah kuma ba siffa bace ta Allah dan haka malamai na tauhidi suka ce amfani da wannan kalmar ga haƙƙin Allah indai ta wajen suna ne ko siffa bata halatta ba amma in ta wajen bada labari ne game da Allah to wannan ya halatta ba dan komai ba musulmi yana da abubuwa uku game da Allah game da sunayen Allah yana da matsayi a nan wani matsayi ne shine kai ya kira Allah da wani suna sai sunan da Allah ya kira kanshi da shi musulmi yana da matsayi na biyu game da Allah kai ya siffanta Allah da wata siffa ta Allah madaukakin sarki sai wanda Allah ya siffanta kanshi da ita to da wannan sunaye da waɗannan siffofi ba a samun su a ko ina sai a wurare biyu sune alqur'ani da sunna ingantacciya abu na uku shine musulmi yana iya bayanai da bada labari game da Allah to kofar bada labari a buɗe take wanda ita ba a yi mata kaidi cewa sai abin da yazo daga nassi na alqur'ani ko hadisi ba don anan kana bada jumillar labari ne kamar mai wa'azi ne da zai zo yana sharhi game da Allah madaukakin sarki zai rinka sharhi ne da gwargwadon kalmomin da mutanen za su fahimce shi to idan game da bada labari ne malamai suka ce babu laifin an ce wa Allah qadim amma in game da suna ne ko siffa to wannan sunan ko siffa ba su dace da Allah ba domin ma'anar qadimu shine da dadde wanda yake da lokacin farawa dan haka shi kanshi malam da yake yayi amfani da wannan kalma ne wallahu alamu abisa siffa ta bada labari sai yace qadimun Allah da dadde ne amma sai yace bilabtida'in dadewar da ba ta da farko dan kaka fahimci cewa dadewa ce wanda akwai sanda ta fara dan duk abin da kaji an ce da dadde ne akwai sanda ya fara to da yake ya san kalmar yayi amfani da ita a matsayin bada labari ne sai marmaza yace amma fa ba farko dadewar ba farko a ce wannan gida ya dade ina ma'anar dadewa an samu lokacin da aka kafa shi kenan kuma me yasa aka gane ya dade yanzu saboda tsawon lokaci ya kai an samu wasu sababbi dan haka kaga a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim wata muna ainihin wato sa mishi masaukai masaukai har sai ya koma kal urjunil qadim kamar tsohon ganyen dabino ganyen dabino sanda aka yanko shi yana danye sai ka ganshi da fadi idan ya dade sai kaga yana tsukewa har ya zama dan siriri haka farin wata yake sadda ya cika daren 14 ko 15 sai kaga shi cikakke in aka ci gaba da tafiya fa sai kaga yana tsukewa to sai Allah ya siffanta shi da alqadimu anan me yasa aka siffanta shi da alqadimu saboda sabon wata ya taho zai shigo dan haka wancan ya zama me qadimu to kaga ashe yanzu siffa ce ta wata a siffanta shi da qadim siffa ce ta masallaci za a iya cewa tsohon masallaci me yasa saboda ya dade me yasa saboda akwai sabo to amma Allah madaukakin sarki akwai wanda ya biyo bayan shi ne wajen allantaka da ya zama sabon Allah babu sarki da daukaka sun tabbata gare shi dan haka jama'a siffanta Allah da qadim ko da qidam ko kiran Allah da qadim wannan a cikin babin sunaye da sifofi kuskure amma a cikin bada labari malamai sun ce babu laifi ina fatan kun bambance Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai malam yace la wasna Allah madaukakin sarki baya karewa Allah baya karewa yanzu gunkin da aka yi shi da ƙasa idan lokaci ne lokaci za a waye gari ya zaizaye ya zube ko yayi ne kenan ya kare to Allah baya karewa sannan wala yabidu Allah baya bacewa wanda dukke bautar wani abu wanda ba Allah ba wata ran zai neme shi ya rasa ya bace kenan to Allah madaukakin sarki baya karewa kuma baya cewa kuma ba a neman shi a rasa duk inda musulmi yake a cikin ruwa ne kama annabi Musa wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka kudubi la ilaha illa anta yanzu da wa yake magana kai tsaye da Allah amma a baya me Allah yace wa zannuni iz zahaba mughadiban annabi Yunus da ya wa'azi aka ki yadda da wa'azin sai fushi sai baggare fa zanna an lan naqdir alayhi sai tsammaci cewa ba za mu iya kamo shi ba ba mu da iko akan shi sai ya tafi kuma sai Allah ya sa kifi ya hade shi yana cikin kifi kifi yana cikin teku zuluma ba'daha fawqa ba'd duhun teku duhun cikin kifi fanada sizzulumati yana cikin wannan duhu sai ya kira wa ya kira Allah ya kira ku ji kalmar da yace la ilaha illa anta kamar gashi ga Allah kaga ashe ya san ko da yake cikin duhun teku cikin kifi Allah bai bace mishi ba kun fahimci bambanci da wanda yake bautawa wanda ba Allah ba yanzu wanda ya baro gunki a ƙauyensu ya taho kogin ƙauyensu ko teku kifi ya haɗe shi zai iya cewa Allah ilaha illa anta dan yana da yaqinin cewa baya kusa da shi amma musulmi mumini annabawa sun san cewa Allah baya bacewa baya karewa duk inda kake kana tare da shi dan haka ku ji kalmar sai amfani da bamiri na mukhataba, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kamar gashi ne ya rusunar da kai a gaban Allah, amma fa yana ina, yana cikin teku. Don haka musulmi yana da aqida akan cewa Allah baya bace mishi duk inda musulmi yake yana tare da Allah. Na'am, al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi, Annabi Ibrahim sadda ya tashi hijira sai ya dauki matar shi ya tafi da ita, wannan mata tashi Saratu sai ta yi imani da shi. Suna cikin tafiya sai suka shiga wani kauye, sarkin kauyen kuma fasiki ne mazinaci, idan al-muru tai sai sa aje ana lalubo ƴan mata masu kyau, matan aure ne, ƴan mata ne, sai sa a lalubo su, din da aka kamo sai a kawo mishi ya zina da ita. Lannan da ya aika ƴan rahoto sai suka ce ai ranka ya dade, wani bako mai suna Ibrahim ya shigo kauyen nan, matar shi tafi duk matan kauyen nan kyau. Sai sarki ya ce to me ake jira da ita, aje a kawo ta. Da aka je aka kawo ta aka taho da ita, aka kawo ta guest house ko guest room, dakin da sarki yake aje irinsu yana lalata da su. Da ta ga yana shiryawa zai taho gare ta, sai ta marmaza ta tashi sai ta alwala. Da ta alwala sai ta sallah raka'a biyu, sai ta daga hannu take ya Allah, saboda imani da ne da kai, na kuma yarda da annabinka Ibrahim, sannan na tsara farji na tunda nake wani namiji bai taba zina da ni ba, ya Allah kar ka bada dama wannan kafiri ya wulakanta ni ya zina da ni. Yana tasowa ya tunkare ta sai fadi, yana farfadiya yana shure shure yana shure shure, sai kuma ta ji tsoro ta ce ya Allah in ya mutu kuma ni da shi sai a ce ni na kashe shi, Allah ka sake shi. Sai Allah ya sake shi, da ya watsake ya sake tafiya yana shiryawa zai dawo, ita ma ta sake, suka yi haka sau uku. Menene abun kafa hujja a wannan hadisi? Abun kafa hujja shine a ina wannan matar take, a ɗakin jabberin sarki kafiri fasiki, ta nemi Allah a wurin ko bata nema ba, da ta nema ta same shi ko bata same shi ba, to Allah baya bace wa mumini duk inda mumini yake yana tare da Allah. Dan haka jama'a kar ku dauki kowa ku saka a zuciyarku sai Allah madaukakin sarki, duk inda kuke kuma Allah ba zai bace ba, yana nan tare da ku, zai kawo muku dauki. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai yake cewa wala yakunu illa ma yuridu, babu abin da ke kasancewa sai abin da Allah yake nufin ya kasance. To anan ina so ka bambance, akwai bambanci tsakanin irada da mashi'a, akwai bambanci tsakanin nufi da kuma so. Duk abin da kaga yana faruwa a duniya Allah ya nufi abin ya faru, ko da bai san abin. Misali, Allah ya nufi Annabi Musa ya zama annabi daga cikin salihan bayin Allah, ya bauta wa Allah kuma ya da'awa zuwa ga Allah. Allah yana son Annabi Musa. Allah ya nufi Fir'auna ya zama kafiri daga cikin waɗanda za su yi wa Allah ɗagawa, kuma Fir'auna ya faru kamar yadda Allah ya nufi ya fara ya samu. Amma kuma Allah baya so kuma baya kaunar Fir'auna, wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan haka ka kiyaye abinda Allah yake nufi, yana da fadi fiye da abubuwan da Allah yake so. Duk abinda kaga yana faruwa a duniyan nan, na alheri ko na sharri, haka Allah ya nufi su faru. Amma kuma ba haka Allah yake son munanan abubuwa ba. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Aiki nagari, maganganu nagartattu suke tafiya ga Allah, duk mugun abu baya dangantuwa zuwa ga Allah. Ashe in ka gane wannan jama'a, nufi daban so daban. Yanzu a gidanka kana son wurin da kake zama kake cin abinci, kana son wurin da kake kwanciya, kana son wurin da kake hutawa, ma'ana kana son dining table, kana son bedroom, kana son falo, duk waɗannan wurare na annashuwa ne kana son su, kuma ka nufi su faru a gidanka. Na'am. Sannan kitchen, ka nufi kitchen ya faru a gidanka, ka nufi banɗaki shadda da kwata su faru a gidanka. amma fa ba ka son kitchen, ba ka son bandaki, ba ka son shadda, ba ka son kwata, amma kuma ka nufi su faru dan me? Domin suna da wani amfani da suke maka. Amma a sofa yanzu yadda kake son bandaki, yadda kake son ɗakin kwanciya, haka kake son shaddarka. Da a ce da wata hanya da za ka rayu babu shadda a gidan kuma ka zauna lafiya, za ka yi ko ba za ka yi ba? Ashe ka ga ba ka son ta, amma kuma ka nufi ta kasance a gidan, haka ne? Dan me? Dan wata bukata ko? To balle Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya nufi kafiri ya faru a duniya kuma kafirci ya faru, dan me? Dan mumini ya gane darajar imani. Domin al’amura suna bayyana inda kishiyoyinsu, ko kun gane wannan da kyau jama’a? Misali, ana iya gane mai kuɗi ne in akwai talaka a wurin, in aka je taro ne duk masu kuɗi ne, yaushe za a gane falalan mai kuɗi? Ba za a gane ba, dundun masu kuɗi ne. Idan kun gane wannan jama’a, wannan kalmar ina son ku tsaya ku fahimce ta da kyau, don za mu zo mu samu ɗayar. Wannan din ita ce wala yakunu illa ma yuridu, babu abin da ke faruwa sai abin da Allah ya nufi ya faru. Duk abin da kaga ya faru, to Allah ya nufi wannan abu ya faru. La tablughul awhamu, wahami, rudani ko rudewa baya kaiwa ga Allah, Allah baya rudewa. Bayan haka kowa cikin halittu zai iya rudewa, ko mutum ko dabba ko aljani ko kwaro ko kiyashi zai iya rudewa. To Allah fa wahami baya iya kaiwa gare shi. Wala tudrikuhul afhamu, sannan fahimta bata iya riska Allah. Na'am, duk yadda ka kai da fahimta da kaifin basira, duk yadda kake da kaifin fahimta, ba za ka iya fahimta Allah a bisa yadda yake ba sai abin da ya so ka fahimta. Shine fahimta ba ta iya kaiwa ga Allah. Ba za ka iya cewa ka fahimci yadda Allah yake 100% ba. Abin da yake so ka fahimta shine fahimci yadda za ka bauta mai. Amma ka fahimce shi dan duk abin da zai sa ka iya fahimtar cewa kamar kaza ne an ce maka kuma laisa ka mislihi shay'un. Dan haka fahimta ba ta iya riska ta Allah madaukakin sarki, zama ka iya fahimta hakikanin yaya Allah yake, wannan fahimta ba ta iya kaiwa ga Allah. Halittu ba sa kama da shi, ku kiyaye wannan jumla jama'a. Wala yushbihul anamu, halittu ba sa ainihin kama da shi. Halittun Allah madaukakin sarki, mutane ko aljanu, dabbobi ko tsuntsaye, kwari ko ne, babu ainihin abin da ya kama da Allah madaukakin sarki. Ina fatar mun gane, duk abin da ya shafi halittar Allah madaukakin sarki, to babu kama tsakanin shi da Allah. Don haka waɗanda suka ce mala'ika Jibrilu ko mala'iku ƴaƴan Allah ne, na daga cikin dalilin kafircin su jama'a shine sun kamanta Allah da halittu. Dan mala'iku menene? Halittu ne. Cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne, ƴan mata. Uba in ya haifi ƴaƴan mata, akwai inda suke kama da shi. Wannan nakasawa ce ga Allah. Shi yasa Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibuna, daga cikin karairayin su cewa suke Allah ya haihu. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, can su ce mala'iku ƴaƴan Allah ne, can su ce kuma aljanu ƴaƴan Allah ne. Allah madaukakin sarki na waɗannan dalilai ne dake nuna cewa me? Dalilai ne dake nuna cewa kafircin dake cikin danganta ƴaƴa ga Allah daga cikin halittu shine me? Shine su halittun suna da kamata halitta. In aka danganta Allah cewa ubansu ne, to me ya faru? An danganta wa Allah kama kenan da halitta. Danganta halitta ga Allah kuma menene? Kafirci ne. Don haka wala yushbihul anamu, halittu ba su yi kama da Allah ba. sannan hayyun Allah rayayye ne la ya mutu Allah baya mutuwa qayyumun Allah tsayayye ne da kanshi la ya namu Allah baya bacci a wani wuri ma cewa ya la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun janjadi bai daukar Allah balle bacci dan haka jama'a waɗannan aqidun mu ne muke fadi waɗanda sune aqidun da Allah ya aiko annabi da su ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da duniyar ilimi shine malamin nan ya tattara cewa mun yarda Allah rayayye ne Allah baya mutuwa Allah tsayayye ne da kanshi Allah baya bacci sannan khaliqun bila haja Allah mahalicci ne ba dan yana da bukata a wurin halittun ba Allah mahalicci ne ba dan yana da bukata a wurin halittun ba raziqun Allah mai azurtawa ne bila mu'una ba tare da ya dora wa waɗanda ya azurta wani nauyi na su rinka bashi wata garama su rinka biyan shi wani albashi ko su rinka wani zubin adashi ko su rinka biyan shi wani abu sakamakon haka ba yanzu ka dauki kudi ka sayo mutum babur kana sa rai kullun da yamma zai rinka kawo wani abu haka ne to ba haka bane dangane da haƙin Allah game da Allah madaukakin sarki zai baka arziki ba tare da yana fatan kai mishi wani abu ba ba zai dora maka nauyin komai ba ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu Allah raziqun bila mu'una Allah mai azurtawa ne ba tare da arzikin da ya baka ya wahalar da shi ba wani in ka ce ya baka jali sai ya jamin sai ya wahalar da shi to Allah madaukakin sarki in ya diba ya azurta ka to wannan arziki da ya diba ya baka bai rage mishi komai amma sahihiyar ma'ana ta wannan wuri ita ce abin da muka faɗi da farko ita ce Allah mai azurtawa ne ba tare da ya dora nauyin waɗanda ya azurtawa su rinka bashi wani abu ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu mumitun Allah mai kashewa ne bila makhafa ba tare da yana tsoron me zai biyo baya ba duk wanda zaka kashe sai ka yi tunanin in ka kashe shi me zai biyo baya wannan abun ku koda bera ne ya gallabe ka a daki in kai shawara zaka kashe bera a dakin ka sai kai tunanin bayan ka kashe shi wace hanya zaka bi ka dauke gawar katte maka wari ashe sab da kake kashe bera kana da tsoron wari haka ne haka ne to amma Allah yana kashewa ba tare da tsoron kowa ba ba tare da tsoron me zai biyo baya ba ba'isul Allah madaukakin sarki shike tayar da matattu bila mashaqqa ba tare da ainihin wahala ba duk wani wanda ya mutu Allah zai tashe shi ba tare da Allah ya sha ainihin wahalar ba wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra kafirai ne suke dagawa su gab kashi yayi fari kwal suke yanzu wannan kashi da ya kode ya kwal 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 wane ne zai iya tayar da shi sai Allah ya ce wanda ya halice shi tun farko halitta ba ta yi mishi wahala ba sai reborn ai duk wanda ya san aikin industry ya san ma'aikatu suna reborn sai akai tsohon keken dinki ma'aikatar keken dinki sai a markade shi sai a dawo da shi sabo sai a je da gwangwamin madara tsoho sai a dawo da shi sabo wannan yana ba ma'aikatu wahala to balle Allah madaukakin sarki wanda shi ba sana'antawa yake ba ba kirawa yake ba halittawa yake shi ya kirkiro abin dan haka yace qul yuhyi allazi ansha'aha wanda ya kirkiro abin tun farko shi zai dawo ya raya shi rayawa ma yafi sauki ina fata an gane to Allah mai tayar da matattu ne ba tare da ainihin sun bashi wahala ba ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah bai taba gushewa ba da dukkan siffofin shi tunda kafin tinye hal tun kafin ya halitta Allah bai gushe ba haka yake da siffofin shi ma'ana kai mutun yanzu ba za ka zama uba ba sai ran da ka haihu kafin ka haihu kai ba uba bane ko to ba haka bane game da Allah Allah madaukakin sarki tun kafin ya halitta shi dama mahalicci ne tun kafin ya tayar da matattu shi dama ba'isu ne ko kun fahimta jama'a dan haka Allah madaukakin sarki bai gushe ba da siffofin shi tun dama kafin ya halittar yana da siffofi, daga cikin siffofin akwai siffar mahalicci tun kafin ya halittar. Lam yazdad bi kaunihim shay'an, kuma Allah bai karu da kasancewa halittu da komai ba. Lam yakun qablahum min sifatihi, da wata siffa wadda da kafin halitta bai da ita. A'a, ba haka bane game da Allah. Ma'ana abin da ake cewa shine samuwar halittu daga baya ba su ƙara wa Allah wata daraja ba, wadda da ba shi da ita, sai da yanzu ya halicce su sannan ya samu wannan darajar. A'a, tun ka halitta darajojin da yake da su yana da su, ko da ya halittar kuma halittar su ba ta ƙara mishi daraja ba. Amma yanzu ka je ka samu academician a jami'a, malamin jami'a, gwargwadon darajar da yake samu ita ce gwargwadon yawan bincike da yake yana rubuce-rubuce, da gwargwadon yawan karatuttukan da yake yana ƙara digirori. Idan da za a ɗauke shi da single degree shi kwaya ɗaya, yana nan yana tafiya, ya ƙi zuwa ya digiri na biyu balle na uku, ya ƙi yin rubuce-rubuce, ana nan wata ran sai a ce an kore shi. Amma Allah maɗaukakin sarki tun farko darajojin shi da yake da su haka suke, ko da ya yi halitta daga baya to bai ƙaru da wata daraja ba yanzu don ya yi halitta a ce to yanzu ya samu ƙarin muƙami wanda da ba yi da shi sai da ya halitta sannan ya samu, ba haka ba ne game da Allah. Allah dama haka yake, darajojin shi da siffofin shi tun azal suna nan, ko da kuma ya halittu halittun ba su ƙara mai komai wanda da ba yi da shi ba. Jama'a kun fahimta da kyau? Allah ya taimaka. Sannan sai malai ya ce wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kamar yadda Allah yake da siffofin shi tun azal. Menene azal? Kalma azal kalma ce wadda sifa ce Bahaushe ya ɗauka daga Larabci. Abin da ake nufi ita ce tinkatin. To me Bahaushe yake nufi da tinkatin? Shine tun kafin din. In ka ce kafin kaza to kafin ita kafin din. Ina fata an gane. To ita ce azaliyan, ma'ana wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kamar yadda Allah ya kasance da siffofin shi tintini, kazalika la yazalu alaiha abadiyan, haka kuma Allah ba zai gushe da waɗannan siffofin ba har abada. Dubi ɗa in aka haife shi yana kwana bakwai, siffar da yake da ita radda aka haife shi bayan kwana bakwai sai ka zo ka ga ta canza. Idan ya shekara 70 sai ka ga siffofin sun canza. Idan ka koma tsakiyar rayuwar shi shekara 30 sai ka ga siffofin ba iri ɗaya bane. To Allah ba haka yake dangane da al'amarin shi ba, tunda yake haka yake da siffofin shi bai taɓa raguwa ba, kuma waɗannan siffofin ba za su taɓa raguwa ba saboda tsawon zamani ko kuma juyin juya halin zamani. Dan da tsawon zamanin da juyin juya halin zamanin shi Allah shi ke sababbar da su. Dan haka jama'a, wannan aƙidar mu ce game da ainihin siffar Allah maɗaukakin sarki, wanda yake tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi. Malam ya ce laisa ba'ada khalqil khalqi istafada ismal khaliqi, ba wai sai da Allah ya yi halittu bane sannan ya samu darajar sunan khaliqu, ba sai da Allah ya halitta sannan ya samu wannan darajar ba. Wala bi ihdasil bariyati istafada ismal bari, ba kuma sai sadda Allah ya fara ɗiban ƙasa yana halitta da ita ne sannan ya zama albari ba, mahalicci daga ƙasa. Tun kafin Allah ya ɗibi ƙasa ya halicci mutum dama sunan shi albari, tun kafin Allah ya ƙirƙiro halitta dama sunan shi alkhaliqu. Ko kun fahimta jama'a? Nan ana ƙara sharhin cewa ne yadda yake dama haka yake, yin wata halitta ba ta ƙara mai wata siffa ko daraja ba. Ko kun gane jama'a? Allah ya taimaka. Dan haka sai yake cewa lahu ma'anar rububiyya, Allah yana da siffofi na rabbu, siffofi na halitta, shine ma'anan ma'ana din. Lahu ma'anar rububiyya, Allah yana da siffofi na mahalicci, la marbuba, Allah baya da siffofin wanda ake reno ko wanda ake halitta. Siffar Ubangiji ce da shi, ba yana da siffar wanda ake halitta ko ake reno ba. Ina fata an gane. Wa ma'anal khaliq, Allah shi yake da ma'ana ta mahalicci, wala makhluqa, Allah baya ɗaukan ma'ana ko siffa ta abokin halitta, amma shi yana ɗaukar siffa ne ta me, ta ainihin Ubangiji da siffa ta mahalicci. Bari in tsaya in yi bayani saboda wata matsala da ta shafi wasu ɗalibai na ahlus sunna da ba a karantar da su aqida ba, ba su san sunna ba, aka yi rashin sa'a kuma Hausa ta yi musu wahala, sai suka zo suna inkarin in amfani da irin waɗannan kalmomi da muke cewa rabbu ma'anarta Ubangiji, har aka samu wasu matasa a Huntuwa da Kaduna sun yi rubuce-rubuce akan kalmar rabbu. Me yasa? Saboda Kiristoci sun sa musu shubuha, wai Kiristoci mun ce musu ai kuna cewa Allah na da ɗa, tunda ku kuna cewa Allah na da ɗa to kun zama kafirai, sai suke cewa to ai kuma kuna cewa Ubangiji, to wane ne gijin? Tunda kuka ce Ubangiji to gijin ɗan shi ne, don haka kuma Hausawa kun yadda cewa Allah yana da ɗa kenan? Sai mu ce a'a, asalin Bahaushe ba ma guje ne. A ƙarƙashin haka kalmomin da yake amfani da su irin kalmomin da Balarabe yake amfani da su ne a jahiliya, sadda yake ba ma guje. Balarabe a jahiliya yana kiran gunki da al'ilahu. Al'ilahu menene ma'ana al'ilahu? Abin bautawa. Da musulunci ya zo ya karɓi kalmar al'ilahu ko bai karɓe ta ba? Ya karɓe ta, amma gawa ga Allah ba ga gumaka ba. Ba ma guje a ƙasar Hausa yana ainihin kiran Allah maɗaukakin sarki Ubangiji. Abinda wannan yake nufi shi ne abubuwan da suke bautawa a ƙasa gumaka, a nan su suke kira giji. Giji me ma'anar giji? Abin bautawa. Abin bautawa shi ne ma'anar giji. To in aka zo Allah na sama, baba gujen ƙasa Hausa ya yadda da Allah na sama, amma kuma ya yadda da wasu alloli na bautawa a nan ƙasa, kamar yadda bama gujen Balarabe ya yadda da Allah na sama kuma ya yadda da wasu alloli a ƙasa. Ko kun fahimta jama'a? Don haka shi Balarabe in ya zo waɗannan da yake bautawa a ƙasa sai ya ce musu al'ilahu ko al'alihatu, wancan kuma fa sai ya kira shi Allahu. Kun ga ya bambance, amma dai kalmomin asali daga wuri guda ne, da al'ilahu da Allahu daga wuri guda suke. Don haka Balaraben jahiliya in ya ce Allahu yana nufin na sama, in ya ce al'ilahu yana nufin waɗannan da yake bautawa a ƙasa. Bama gujen ƙasar Hausa in ya ce giji yana nufin waɗannan da yake bautawa a nan ƙasa. To in ya tashi nufar na sama sai ya ce Uban giji. Me yake nufi da kalmar uba? Shi ne babba, ba mahaifi ba. In kai ba Bahaushe ba ne, mu Hausawa ne gangaren Hausawan asali, muna kuma jin Hausa, kuma mun yi karatu, mun yi nazari, mun yi bincike akan harshen Hausa, kuma mun san menene asalin kalmomin Hausa. Duk kalmar da ta kakare maka, ka je ka samu masana a kai, za su ainihin yi maka bayani menene asalinta ya ake faɗinta. Don haka sanda ba ma guje yake cewa Ubangiji, ba cewa yake yi Babangiji ba. Don haka ka kiyaye, akwai bambanci tsakanin baba da uba. Akwai bambanci a Hausa, akwai bambanci tsakanin uba. Kalmar uba tana ɗaukar babba, sufariyo, wanda ke sama, tana ɗaukar kuma mahaifi, baba ɗin kenan. To sadda ba ma guje yake cewa Ubangiji, abinda yake cewa babban waɗannan allolin na ƙasa wanda shi a sama yake. Don haka sadda Bahaushe ke cewa Ubangiji, abinda yake nufi shi ne Allah mahalicci. Ba uba yake nufi cewa yana da wasu ƴaƴa ne masu suna giji ba. Wannan matsalar jama'a ta zama matsala wadda waɗannan matasan suka zo suka kawo a masallatan ahlus sunna, suka rikita ahlus sunna, suka kawo shubuha a ciki cewa a daina cewa Ubangiji sai dai a ce mahalicci. A'a, kalmar rabbu da hausa in ka ce mai reno ko mahalicci ko mai gudanarwa to baka bata ma'ana wadda take dauka ba amma ma'anar da kalmar rabbu take dauka ita ce kalmar ubangiji ma'ana Allah mahaliccin duk abubuwan da ake bautawa dan haka anan sai in kana da basira zaka fahimci maguzawan ma dake cewa Allah ubangiji to sun kai matuƙa wajen hikima ne dan abin da suke nufi wato waɗannan dinnan allolin na ƙasa to su ma suna da wanda yesu shine ma'ana babban giji ma'ana mahaliccin waɗannan gizagizan ina fatar mun gane dan haka Hausawa halal ne a cikin babin tauhidi da siffa da Hausa ku rinka amfani da kalmar ubangiji ya halatta na'am wannan ya dawo da mu kenan ashe lallai ne Hausawan zamani musamman ahlus sunna su tashi su yi bincike game da harshen Hausa domin harshen Hausa yanzu ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin harsuna waɗanda ake yaɗa da'awa ta musulunci dan haka kar ku sake wannan harshen ya mutu a tsakaninku kuma kar ku sake ba ku da malaka lugawiyya ba ku da ƙwarewa da gogewa a cikin harshen Hausa za ku iya haifar da fitina da matsala domin mafi yawancin yanzu matasa da suke ɗaukar kansu malamai ne suna wa'azi suna tafsiri da Hausa mafi yawanci ba sa jin Hausar da za su iya bayyana musulunci da Hausa sai su ta kame-kame tsakanin Larabci saboda sun yi haya Islam ko kuma ainihin Turanci saboda sun yi ainihin NCE Hausa da Turanci duk wannan matsala ce dole ne ku samu malaka lugawiyya ku yi adab na Hausa manyan malamai irin su Dr. Abubakar Imam da waɗanda suka biyo bayan su daga baya-baya irin su ainihin Ibrahim Yaro Yahaya sun tsaya sun tantance duk abin da kake so game da harshen Hausa jama'a an riga an yi bahasi an yi bincike a kan shi sannan manyan malamai a harshen Hausa a yanzu irin su Professor Aliyu Bunza da irin su Dr. ainihin wato Abdullahi daga Jami'ar Bayero bincike suke ƙara yi har yanzu game da harshen Hausan nan ya za a inganta shi wanda wannan binciken har ya ba wani professor ƙwararre a cikin ilimin boko Bayarbe tsoro ce ya tsorata wannan professor shine wani shoyinka ya ce ina jin tsoron harshen Hausa tare da cewa ina ƙin harshen amma ina da yaƙinin nan gaba sai jikokina sun yi magana da shi ba don kowa ba saboda yadda ya ga harshen Hausa yake cin mutane mutane suke rikidewa suke zama ainihin Hausawa na'am ni dinnan da nake maka yanzu Bahaushe ne gangaran me nake nufi assimilation ne ni ma rikidewa ne Bafulatani ne gaba da baya amma saboda irin yadda harshen Hausa yake cin kabilu yau duk wanda ya kusanci Hausawa kafin shekara 30 zuwa 50 sai yaren shi ya bata sai ya koma nasu yake yi shine assimilation ashe wannan harshen jama'a harshe ne da ya kamata a tsaya a yi bincike a kan shi turawa sun yi bincike game da wannan harshe fiye da shekara 100 sun yi rubuce-rubuce a kai yayin da muka tashi muka yi nazari muka yi bincike a cikin wannan harshen sai muka gane da yawancin turawa da suka yi karatu a wannan harshe shekaru 70 zuwa 100 da suka gabata ba su ma goge game da ainihin harshen ba amma saboda a lokacin waɗanda ke karantar da su harshen Hausar ba sa jin turanci kyakkyawa sai aka samu turawan ma da aka karantar Hausar ba su iya ba don ba ka jin yaren shi Bature yadda ya kamata ya za ka yi ka karantar da shi naka yaren don haka sai ku ga in ka je garin Meruwa na jihar Katsina Meruwa ya suke rubuta ruwa din sai a sa RUA yanzu wannan an rubuta ruwa ne da turanci sannan ka zo Zaria ya ke rubuta Zaria RIA sai a sa Zaria da Hausan nan tashi karanta Zaria ne amma da turanci ne Zaria saboda lokacin turawa ne duk suka bi suka yi waɗannan rubuce-rubucen sakamakon wannan sai aka samu kurakurai da yawa sai suka faru ashe jama'a wannan harshe na Hausa wannan da ka ɗan tsuntsunta a waje to bai ishe ka ka zo ka ce za ka yi da'awar musulunci da shi ba, musamman har ka zo ka ce za ka ci gyara na wasu kalmomi da ake amfani da su jama'a. Wannan kuskure ne, babban kuskure. Yanzu matsalar da muke fama da ita kenan game da 'yan ƙananan 'yan jaridu da sababbin 'yan jaridu, sai ka ji yana labarai kalmomin ya je ya fassara su bai fassara su yadda ake so ba. Don haka duk abubuwan da ka san Turanci yana da shi na ƙa'idoji, da syntax, da semantics, da phonetics, da phonology, da discourse analysis, Turanci na da su, Larabci yana da balaga, da adab, da naƙadi, da wa duk Hausa tana da su. Malam Ibrahim Yaro ya haya, malaminmu ne daga jami'ar Bayero Jama'a, ya zauna diyayen rubuce-rubuce game da duk abin da ake bukata game da harshen Hausa. Sannan yanzu Professor Aliyu Bunza, ɗaya daga cikin manyan masanan harshen Hausa na duniya, yana jami'ar Danfodiyo a Sokoto, masani ne game da harshen Hausa. In kana neman bayani ire-iren waɗannan malamai za ka je ka samu. Amma irin yadda matasanmu suka ɗauka, wai saboda an haife shi a tukur-tukur ko tudun jikun ko a miciya ko a cikaji, wannan kaɗai ya isa ya iya Hausa wadda zai yi naƙadinta, to kamar Balaraban da aka haifa ne a Makka yau ko Madina, ya ce wannan Larabcin ya ishe shi ya yi naƙadin tafsiri da hadisi da ainihin ake magana da su, lallai ne ya je ya koyi ainihin harshen Larabci. Don haka matasa, zuwa za ku je ku koyi harshen Hausa, kuma ku rinka bincike game da harshen Hausa. Allah ya taimaka. Na'am. Wani ya iya cewa to karatun zai yi yawa kenan, ashe kafin a zama malamin? Na'am. Ai so ake in ka zama malami ka zama nagartaccen malami, ba malamin da zai kawo confusion ba, ba malamin da zai ƙara ruɗa mutane ba. Ina fata an gane, so ake ruɗanin da ake ciki ka fitar da mutane, ba kuma kai ka kawo ruɗani ba. Allah ya taimaka. Don haka lahu ma'anar rububiyya, Allah yana da siffa ta ubangizantaka, ma'ana Allah maɗaukakin sarki ubangiji ne, to yana da siffar kasantuwar ta shi ubangijin ne. Wala marbuba, Allah ba shi da siffa ta cewa shi wanda aka halitta ne. Wa ma'anar khaliq, Allah yana da ma'anar mahalicci. Wala makhluqa, Allah bai da ainihin siffa ko ma'ana ta ainihin wanda aka halitta. Wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya, kamar yadda Allah yake shi ne mai rayar da matattu bayan da ya raya su ɗin. Bayan da ya raya matattu aka ce mai mai raya matattu, ko kun fahimci maganar jama'a? Ku fahimci wannan jumlar, don wannan wurin yana ɗaya daga cikin wuraren da ke ɗan ruɗa mutane a littafin. Wa kama annahu muhyil mauta, kamar yadda Allah shi ne mai rayar da matattu ba'da ma ahya, bayan da ya raya su ɗin, wato sai da ya raya su sai muke ce mishi muhyil mauta, ko? To sai malam ya ce istahaqqa hadhal isma, Allah ya cancanci wannan sunan qabla ihya'ihim, tun kafin ya raya su ɗin. Ba sai da ya raya su ne ya cancanci sunan ba, don mutane za su ga sai da ya raya su sannan ba a ce shi mai rayawa ne, ko? Sai malam ya ce a'a, istahaqqa hadhal isma qabla ihya'ihim, Allah ya cancanci wannan sunan tun kafin ya raya matattun, dama shi muhyil mauta ɗin. كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه. نعم. كما هي آية سيدة ما هو جمعنا كين ايه زي يدعوك هكا ان يمشي بما زي يدعوك هكا ya zama nan da aka ce wala marbuba, baya daukar wato siffa ta abin nan wanda ake reno. Wala marbubun, sai dauki shi Allah madaukakin sarki mai shi ba wanda ake reno bane, ya zama ya koma kamar suna kenan. Eh, zai iya insha Allah. To sai ce kazalika istahaqqa ismal khaliqi, haka kuma Allah ya cancanci sunan mahalicci qabla insha'ihim, tun kafin ya kirkiro halittar halittu, kuma shi ya cancanci sunan a ce mai mahalicci. Jama'a kun gane wannan da kyau? Injiniya sai yayi injiniyarin sannan ake ce mai injiniya, doctor sai yayi doctorism sannan za a ce mishi doctor, philosopher sai yayi filosofi za a ce mishi filosofa ko to ba haka bane game da haƙin Allah Allah tun kafin ya kirkiro halittar shi al-khaliqu ne ba wai sai da halittar ne ya zama khaliqu ba zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir domin kuwa shi Allah mai iko ne akan komai wannan kuma wata aqida ce ta mu jama'a cewa zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai musulmi aqidar su kenan amma an samu wasu da suka karkace suna cewa Allah madaukakin sarki lahu ko kuma bi annahu ala ma yasha'u qadir ko kuma Allah ala ma yuridu qadir wannan duk kuskure ne ku kiyaye bambancin aqidar musulunci ita ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai aqidar da ta saba wannan ita ce qadirun ala ma yuridu ko qadirun ala ma yasha wato Allah yana da iko ne ga abin da yake nufi kawai abin da zai da nufi fa bai da iko akai Allah mai iko ne akan abin da yake so abin da baya so fa bai da iko akan shi to wannan aqida ce ta jahamawa za ku ga da ike su suka reni mutanen kasar nan a da za ku ji mutanen kasar nan kawai sai ka ji mutun yana magana sai ya ce qadirun ala ma yasha Allah mai iko ne akan abin da yake so a wannan muguwa aqida ce Allah mai iko ne akan komai Allah yana da ikon ya juya Fir'auna ya zama salihi yana da iko Fir'auna ba ya fi karfin Allah bane ko kun gane dan haka ashe Allah yana da iko akan Musa yana da iko akan Fir'auna ba wai yana da iko akan Musa ne bai da iko akan Fir'auna ba kawai a'a Allah mai iko ne akan komai kun fahimci aqidar yanzu yawa Allah ya taimaka wa kullu shay'in ilayhi faqir kuma komai mai bukata ne zuwa ga Allah komai yana da bukata zuwa ga Allah wa kullu amrin alayhi yasir kuma komai mai sauki ne ga Allah la yahtaju ila shay'in Allah bai da bukatar komai laysa kamithlihi shay'un domin kuwa babu abin da yake kamar shi wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne suratul shura aya ta 11 jama'a waɗannan duffa ana fassara ne da sharhi game da bangaren la ilaha illallah wahdahu la sharika la har yanzu ba a zo sharhi game da Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam kalmar shahada din bangaren farko ake ta sharhi yanzu nan siffofin Allah ne da darajojin shi ake ta tabbatar mishi shi kadai ko sai yace khalaqal khalqa bi khalqi ilmihi Allah ya halitta halittu da ilimin shi ma'ana duk halittun da Allah yayi yayi su ne a bisa ilimin shi babu wata halitta da ta faru ba tare da Allah ya santa ba a cikin sanin shi yayi ta ko kun fahimta jama'a domin na daga cikin gazawar da halittu suke fama da ita ce abu yakan faru gare su ba tare da sanin su ba ko ba tare da ikon su ba kuma a cikin mulkin su yanzu a gidanka akwai wani kwaro yana nan yayi gida yana da ƴaƴa da jikoki a cikin gidan da ka siya shi kuma ba siye ba kuma baka da iko da shi kuma ma baka san da shi ba haka ne ko ba haka ba to game da haƙin Allah ba haka bane duk abin da yake faruwa to da ilimin Allah da sanin Allah mai dan wake da take jefa dan wake akwai dan waken da zai balle ya fada bata jefa shi ba kuma ya fada ya je da ku kuma bata san da shi ba kaga yafi karfin ikon ta kenan kuma ba cikin ilimin ta ba haka ne ko ba haka ba in ta tashi ibowa sai wani ya fada kasa ba da sanin ta ba ba da ikon ta ba yafi karfin ta ne haka ko to ba haka bane game da Allah duk abin da kaga Allah yayi da sanin shi ina fata an gane وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا dan haka Allah madaukakin sarki ya tsara wa halittu tsare tsare shine kaddara din kowace halitta Allah ya mata tsari Allah ya wa halitta tsari game da yadda ita za ta kasance in ka ga namiji ko haka Allah ya tsara shi ya zama namiji Allah bai tsara shi ya zama mace ba idan ka ga mace Allah ya tsara ta ta zama mace Allah bai tsara ta ta zama namiji ba idan ka ga an samu da mata maza yana da nono yana da farji yana da azzakari yana da gemu
halittun maza da mata a jikin shi a cikin sanin Allah ne. Amma an kaje wurin likitoci da masu bincike game da halitta sai su ce akwai tangarda ne da kuskure da ta faru, su fara maka wani gwalangwaso duk ƙarya suke yi. Allah madaukakin sarki a cikin ilimin shi ne da sanin shi haka ta faru. Ba za a faɗi da Hausa don ka gane, da gangan Allah ya haka, yana sani ya yi haka, haka ya tsara abin ya kasance. Ba wai halitta ce ta fi ƙarfin shi, yana ƙoƙarin yin namiji da mace sai suka suɓuce suka rikide suka zama abu ɗaya sai aka samu mata maza ba, a'a, haka ya mutu ya halicci wannan ɗan namiji mace. In ya ga dama ya rinjayar da ɓangare ɗaya, in ya ga dama kuma ya daidaita su gaba ɗaya. Saboda haka duk abin da kaga Allah ya yi, to ya yi ne a bisa haka ya tsara. Na ɗaya kenan arziki, duk wanda ka gani da arziki haka Allah ya tsara. Arzikin ya same shi ta gado ne ko ta noma, ya same shi ta sata ne ko ta dukiyar halal, yadda ka gani ɗin haka ne Allah ya tsaro ya rage. In akwai muni a ciki, to haka Allah ya nufa, amma Allah baya son muni. In akwai haske da alheri a ciki, haka Allah ya nufa kuma haka Allah ya so. Ina fatar mun gane. Idan kun gane wannan, sai ka ɗauki dangane da ajali ma haka ne, sai ka ɗauki dangane da rayuwa haka ne, dangane da mutuwa haka ne, dangane da mukamai haka ne, dangane da aure da haihuwa haka ne, dangane da idda za ka zauna da abin da za ka ci, duk gaba ɗaya komai Allah ya riga ya gama tsarawa mutane, ya gama tsarawa dabbobi, ya gama tsarawa tsuntsaye, halittu komai Allah ya gama tsarawa. Idan damunar bana za ta zo da albarka, Allah ya riga ya gama sani ya tsara haka. In za ta zo akasin haka, Allah ya sani ya tsara haka. Dan haka wannan maganar jama'a tana tabbatar da siffa daga cikin siffofin Allah waɗanda mu musulmi muka yarda da su, qadariya kuma ba su yarda da su ba. Ina fatan mun gane. Wa daraba lahum ajalan, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wa dukkan halittu ajali. Kowace halitta tana da ajali jama'a, ku ji wannan da kyau. Kowace halitta tana da ajali, idan kuma ajalin ya zo babu jinkiri. To amma ya zo cikin nassoshi na Al-Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da Allah yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitabi. Allah na share abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso, domin matattarar bayanai tana wurin Allah madaukakin sarki. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani dangane da cewa Allah madaukakin sarki yakan tsawaita wa wani bawa daga cikin bayi rai, ko kuma ya kara mai arziki ba dan komai ba, saboda biyayyar Allah da kuma kyautata wa zumunci da kuma sadar da zumunci da kuma kyautata wa iyaye. Wato waɗannan abubuwan suna sa Allah madaukakin sarki ya share ajalin da ya kaddara wa wani, ya jinkirtar da shi ko kuma ya ainihin dawo da shi baya. Me tafsili game da wannan magana? Tafsili game da wannan maganar jama'a, idan Allah ya halicce ka ya kaddara maka zaka shekara 70 a duniya, amma sai sa wannan kaddara ajalin yayi shi ne mu'allaq, wato yana da alaka da in kai mai biyayya ne to zaka shekara 70 din, in kuma mai saban Allah ne to 40 zaka yi. To in ka zama mai biyayya sai ka shekara 70, in ka zama mai saban Allah sai ka shekara 40. To wannan shine ma'anar yamhullahu ma yasha'u, Allah yana share abin da yaso daga ajalin da ya dibawa masu rai. Wa yuthbitu, kuma yana tabbatar da abin da yaso. Abu na farko kenan. Abu na biyu, biyayya iyaye da sadar da zumunci suna kara wa mutum arziki, suna kara wa mutum shekaru. Shekara 40 aka kaddara mishi zai yi, amma shekara 40 kuma ta zama mu'allaka akan in yana sadar da zumunci zai shekara 50, in kuma baya sadarwa zai ainihin shekara 40 din. Wannan tabbatacce ne a cikin aqida, nassin Al-Qur'ani da sunna. Malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka, akwai littattafai na musamman da suka rubuta, akwai kuma sharhohi da suka tsaya suka yi. Daga ciki in ka karanta daidai wannan wurin na babban sharhin wannan littafin, za ka samu gamsassun bayanai akan haka. الإمام المرعي المقدسي يربط للتافي أكن هكا الإمام الشوكاني يربط للتافي أكن هكا وأن أبند ساق وأن كيتكل لتتفين شين الشرح وأن آيويد حديثي دن هكا سابد زمنتي بيير إياي دن الله ينا أينهن جنكر تاوى متن يكارا مشقوانكي sai wasu suka yi tawili da cewa abinda ake nufi shine ƙara albarka a cikin rayuwa ba ƙara kwanaki ba me suke nufi sai suka ce da ayar ta ce Allah yana tabbatar da abinda ya so ya share abinda ya so hadisan suka ce ana ƙarawa abinda suke nufi shine sai shekara 40 a duniya amma sai aikin da dan shekara 60 ma bai yi ba shine kenan ya zama kamar ya shekara 60 din sai ka ce wannan tawili ne wanda bai halatta a karbe shi a irin wannan wurin ba ba dan komai ba saboda dalilin da ya kai su ga wannan tawilin abu ɗaya ne ayoyin da Allah madaukakin sarki ke cewa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar idan ajalin Allah yazo ba a jinkiri sai suka ce waɗannan ayoyin dole ai kokarin hada su da wannan ayar da waɗannan hadisan sai aka ce ba ku fahimci ayar ba duk ayar da take cewa in ajali yazo ba a jinkiri ana nufin in har ajalin yazo to ba za a ƙara ba amma kafin yazo fa to shine za a iya challa shi gaba dan haka ma'anar ayoyin kowace da ma'anar da take dauka idza jaa ajalullahi to la yu'akhkharu in yazo din to ba a jinkirtawa amma kafin ya zo fa to yamqullahu ma yasha'u Allah na iya rage abin da yaso wa yusbitu yana iya tabbatar da abin da yaso wannan shine ma'ana ayoyin dan haka babu rikici a cikin al'amarin ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a ku matsa dangane da bin Allah da kyautatawa iyaye da sadar da zumunci wadannan suna ƙara ainihin tsawon kwanaki Allah ya taimake mu to sai yake cewa ولم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقه باب ابن ده يقويو ga Allah kafin ya halicci halittu misali jama'a fir'auna kafiri ne halin da fir'auna zai in an halice shi fa bai koyi ga Allah ba ba wai Allah yayi fir'auna bane ya zama mutumin kirki fir'auna ya zille ya zama mutumin banza halin fir'auna tun kafin alhalice shi sananne ne ga Allah shine malai yake cewa walam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahu babu wani abu da ya koyi ga Allah kafin ya halicci bayi wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahu domin Allah ya san abin da za su aikata tun kafin ya halicce su tun kafin Allah ya halicci bayin ya san wane zai zama na gari wane zai zama na banza kuma Allah ya zartar da abin da ya nufi ya faru ina fatar an gane wa amarahum bi ta'atihi Allah madaukakin sarki ya umarci bayin shi da yi mishi da'a wa nahahum an ma'asiyatihi kuma ya hane shi game da ya hane su game da saba mishi to jama'a kun ji inda ake rarrabewa da Allah ya tashi halitta yayi su duka kuma ya san da akwai na banza akwai na gari da yake ya nufi yayi su haka a samu na banza a samu na gari amma sai bai bar su haka ba dan kar su samu hujja wajen saba mishi sace ai shi ya halicce su ai Allah da baka nufa ba da ba mu yi kafirci ba ai da baka nufa ba da ba mu yi kaza ba sai Allah ya umarce su cewa su yi mishi biyayya kada su saba mishi to kun ga yanzu kenan ba za su yi amfani da kaddara da ta hau kansu ta kafirci su ce za su saba wa Allah ba don Allah ya yanke hanzarin su ko ya ce a bi shi kada a saba mishi ko kun fahimta da kyau jama'a saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci bayi da ainihin wato yi mishi da'a kuma ya ainihin hana su game da ainihin saba mishi jama'ar musulmi karatu yayi karatu amma kuma lokaci ainihin ya taho wanda ba na son lokacin ya kure sai ainihin na dan yi wani tambihi dangane da wannan littafi ne wanda tun sa'ad da aka rubuta shi har zuwa wannan zamani manya-manyan malamai irin su Sheikh bin Baz da Sheikh Ibn al-Uthaymeen da Sheikh al-Albani sun ta yin wasiya akan abada muhimmanci game da karantawa da karantar da littafin nan dan haka wannan littafi jama'a yanzu gashi kun ji muna karanta shi mun karanta shi a baya muna kuma ta ci gaba da karantar da shi to akwai hidima wadda ainihin wannan littafi nayi wa wannan littafin gata daga cikin hidimar akwai fassara ta Hausa wannan fassara ta Hausa insha Allah ta'ala a ƙarshen karatun wannan littafi zan dauko ta in baku amma wannan fassara kamar yadda ka san kasusuwan mu na hoto da na murya mallakar darul hadisi ne haka ita ma fassarar mallakar darul hadisi ce a matsayina ne na daya daga cikin ƴaƴan darul hadisi ne wannan fassara dan haka darul hadisi idan ta bada wannan fassara ta yadda kowa ya je photo star ya samu ya karanta amma bayan haka bata yadda kai komai a jikin wannan fassarar ba bata yadda ka je ka buga ta a matsayin littafi ba ko kai wani abu har sai ka zo ka dauki izini rubutaccen izini daga ainihin darul hadisi dan haka fassara dai gashi ta wannan littafi chap gaba ɗayan littafin na ainihin gama fassara shi yau shekara biyu da gama wannan aiki na fassara shi da Hausar boko sannan akwai wani babban malami mai suna Dr. Suhaib Hassan in kana kallon tasha Al-Huda ta turanci zaka rinka ganin shi malami ne India ne ya kware game da harshen turanci shi ma gashi ya fassara ta da turanci ya sa mata The Muslim Creed aqidar musulunci ko aqidar musulmi waɗannan fassarorin gaba ɗaya jama'a da wannan fassarar ta Hausa da fassarar ta turanci sannan kuma da matinin ta na larabci wanda ke dauke da ta'aliqat din Ibn Baz da ta'aliqat din Albani da makamantansu a file guda muka sa shi muna fatan ya zama littafi mujalladi guda wata rana insha Allah dan haka idan mun kammala karatun wannan littafi zamu bada ainihin wannan fassara jama'a wanda kamar yadda kuka ji na yi haka mai sai da ne abin nan tarihin shi malamin tukuna da Hausa sai da ne tarihi gashi nace takaitaccen tarihin mawallafin littafin al-Imam at-Tahawi to haka da na gama fassarar da na gama ainihin tarihin nashi kuma sai nazo sai na fassara littafin gashi a cikin wannan shafi na Fullstop wajen ainihin shafi 35 insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan irin ayyuka suna nan jibge jama'a mun yi su idan darul hadisi ta samu hali ko muna da rai ko ba mu da rai za ta buga su tsakanin littafai da na rubuta da waɗanda na fassara da waɗanda ne ta haƙiƙi yanzu sun fi guda 100 amma ba a taɓa buga ko kwaya ɗaya ba ba dan komai ba domin me darul hadisi tana da nata ainihin tsare-tsare idan tsare-tsarenta lokaci bai yi ba ba za ta yi ba ina fatar an gane da wannan muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيد زواب إن شاء الله